The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yako Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, wani harin da ake ganin Isra'ila ce ta kai ya halaka wasu manyan kwamandojin sojin Iran a karamin ofishin jakadancin Iran da ke Siriya. Jami'an asibitin Gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu da direbansu sun halaka a wani harin jirgin sama wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai Gaza. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda ake kuma kira tekun gabas.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shirin sakin waɗanda aka kama marasa laifi a lokacin rikicin Boko Haram.
Wannan ba yake ake, wannan ta'addanci ne. To an kama wanda ya ta'addanci za a tantance. Duk akwai wanda suka shiga dakin, akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole. To kaga wannan ba da soci ba ne.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto. Wannan mako, wannan shiri zai mai da hankali ne akan batun kafar rundunar 'yan sandan jiha a Najeriya. Muna kuma dauke da sakon Ramadana daga bakin Malam Adamu Idris unguwar Kaje. Amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damascus, babban birnin kasar Siriya, a jiya Litini, inda ya halaka wasu mutane da ɗan dama, ciki har da wasu manyan kwamandojin soji uku, a cewar kafafen yada labaran Iran da na Siriya. Isra'ila, wadda ba kasafai takan amsa cewa ta kai hari kan muradun Iran ba, ta ce ba ta da abin cewa kan harin na baya-bayan nan wanda aka kai a Siriya. Cikin waɗanda aka kashe a harin, har da mai baiwa ƙasar Iran shawara kan harkokin soji, Janar Ali Reza Zahadi, wanda ya jagoranci rundunar musamman ta Quds zuwa cikin Lebanon da Siriya a shekara ta 2016, a cewar sashen Larabci na gidan talabijin na Iran Al-Alam da kuma gidan talabijin na harkokin kasashen Larabawa Al-Mayadin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da Isra'ila, wadda ya zarga da kai harin. A halin da ake ciki kuma, jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direbansu Bafalasɗini sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce ma'aikatan jin kan na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK, kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar dan agaji na hudu ba. Wani dan agaji daga kungiyar Red Crescent ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press cewa an kai hari kan motar ma'aikatan jin kai din ne lokacin da suke dawowa daga arewacin Gaza, inda suka je raba kayan agaji da wani jirgi ya kawo daga Cyprus. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan, wanda kuma ake kira tekun gabas, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau dinnan Talata. Wannan cilla makamin na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran Koriya ta Arewar suka ce shugaban ƙasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango, samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi. Japan ma ta ce da alamar Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami, a cewar kafar labarai ta Kyodo ta kara da cewa dogarawan tsaron gabar kasar sun yi imanin cewa makamin ya rikito.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shiri na sakin mutane da aka kama marasa laifi a lokacin ibtila'in rikicin Boko Haram. Wakilinmu a Maiduguri Ibrahim Mustapha ya haɗa bana da wannan da rahoto.
It is better for us to learn and we hope that by the time we go back
Yadda aka yi ta tofa muhawara kenan a zama da aka yi tare da hukumomin tsaro da jami'an gwamnatin jihar Borno da wakilan jama'a kan yunkurin sako waɗanda suke tsare hannun jami'an tsaro da ma farfaɗo da jihar Borno cikin halin rashin tsaro. Duk da rundunar sojin Najeriya ta shelanta sakin wasu da suke tsare da su tsawon shekaru bayan mika su ga kotu wajen wanke su, rundunar ta shirya shirin mika waɗanda suke tsare da su ga gwamnatin jihar Borno. Duk da kwatan tsaron Najeriya ta bayyana cewa mutanen tunima aka gama komai wajen mika su ga gwamnatin jihar Borno, sai dai a bangare guda yanzu ne ma jami'an suke sake zama kan yadda za a bulle wa lamarin a jihar Borno. Rundunar sojin Najeriya ta shirya shirin mika mutanen da suke barikokin soji da cibiyoyin da ake tsare da su domin mika su ga gwamnatin jihar Borno ta bakin Major General Michael Omowa, komandan rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi. A cikin jawabinsa ya bayyana bangarori daban-daban da ma irin nasarori da suka samu da ma yunkurin yi wa marasa laifi adalci da sake bukatar ganin an ba su haɗin kai wajen samar da tsaro. A jawabinsa ko na musamman ga rundunar sojin Najeriya, wakilin babban hafsan sojin Najeriya ya bayyana yadda tsarin zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tare da kokarin jami'an tsaron Najeriya. Duk da zama da muhawara da aka yi ta yi, har yanzu basu bayyana lokacin da za su sake su ba, sannan basu ba da umarnin zantawa da mutane da yawan su ya kai 313 waɗanda akasarin su aka kama su lokacin tila'in rikicin Boko Haram da sunan yan ta'addan Boko Haram. Tarun da aka yi tsakanin sojoji da jami'an gwamnatin jihar Borno a barikin Giwa da ke birnin Maiduguri, sai dai jami'an tsaron sun amincewa zanta da su, inda suka bayyana cewa zuwa gaba za su bukaci cire bayanai da hanyoyin da suka bi wajen dalilin sakin mutanen. Ko a bangaren gwamnatin jihar Borno haka lamari yake, inda ma'aikatar yada labarai karkashin kwamishinan labarai Farfesa Usman Tar sun bayyana cewa suna kan aiki da zaran sun kammala komai za su bukaci cire bayanai. Wasu da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana fatan su na sako waɗanda ake tsare da su.
Wato a gaskiya wannan tsari da wato gwamnati ta kawo musamman ma wanda sojoji suka ce za su yi wato afuwa ma waɗanda ba su da laifi, gaskiya wannan tsari ne mai ko Allah ya sa su yi cikin gaggawa, sannan kuma Allah ya sa a dace.
Sunana Sale Umar. Abokanin nan da muna tare da su, tare muka girma da su, yayin wayansu yanzu a haka gaskiya ba sun yi na suke ba, har yau ba a gaggawun su ba kuma ba gansu kai su biyar. Har ni da yake yanzu nake magana, akwai wanda su suna raye amma ba mu ga juna, su kuma ba su taba sani sun da yayi su, ni ma ba san ba san da suke yanzu ba, kuma su ma ba san da nake yanzu.
An bar ma Allah komai, taimakon da nake so ma ga mu a yi musu adalci.
Azantawa na da tsohon shugaban Hafsan Soji na Najeriya, reshen jihar Borno tawayar Tolho ya bayyana min yadda tsarin sakin marasa laifi yake wajen barin su su koma wajen iyalansu.
Nana wani William Imam Zari Daya, chairman na Nigerian Legion Borno State Council. Za a yi bincike cikakken bincike, za su bincike su cikakken bincike, idan su da wani laifi za su hana wa gwamnati, gwamnati ya san abin da zai.
Wani tsohon soja ya bayyana yadda tsarin aikin soja yake wajen kama masu laifi.
Wannan ba yake ake, wannan ta'addanci ne, don ba yake bane. To an ga kama wanda ya ta'addanci za a tantance. Duk akwai wanda suka shiga da kuma akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole, to kaga wannan ba da son shi bane, an fara tantance cewa dama bai da hakkin shi, dole a salame
shi. Shin wannan shirin da jami'an tsaron suka shirya zai haifar da damar ido, duba da har yanzu ba su saka ranan sake mutanen ba, sannan ba su ma bayyana su cikin jama'a an gan su ba, ko a hakan ana ganin haka za ta cimma ruwa? Shin wasu dabaru gwamnati za ta yi musu? Tambayar kenan da naiwa Farfesa Khalifa Dikuwa, masani a fannin tsaro.
Ainihin wannan abun da rike su zuwa shekara kusan goma sauran su a sansani na Maiduguri, da kuma akwai su ma akwai su a Kayinci wanda ba a sake ba, har yanzu akwai sama da 1,000. A sake su a bincike su nan da nan, wanda ba su laifi a sake su din nan. Ni ina jikin wanda suka yi tattaki zuwa dindinoni, wasu an shiga hakkin su din ya wuce ma misali, akwai wanda ma aka rasa su gaba daya. Ni a tunani na jari din ma ina gani kamar ka danne.
Wato an sake su kada koda an ba su jari ma
bai yi ba, domin za su zo wasu ma za su zo su tabo idan suka ga cewa iyalansu gaba daya ba a sanin da suke ba.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
Haka da Ibrahim Mustapha da wannan rahoton. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To baba, a Senegal bayan shafe watanni ana muhawara da kuma dambarwar siyasa biyo bayan shawarar da shugaban Senegal Macky Sall ya yanke ta jinkirta zaɓe, ƙasar ta shawo kan al'amarin. An gudanar da sahihin zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ana ma shirin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Wasu na cewa abin da ya faru a Senegal na iya tasiri kan sauran ƙasashen da ke kudu da Sahara. Barista Agbo Balla, shugaban cibiyar kare ƴancin ɗan adam da kuma yaɗa demokaradiyya a Afirka CHRDA ya gaya ma muryar Amurka cewa ta yiwu nasarar da Senegal ta yi ta kawar da guguwar juyin mulki a yankin. Ya ce da a ce Macky Sall ya ƙara wa'adi mai yiwuwa da hakan ya janyo wani juyin mulki. Dubu sauran ƙasashen da ke kewaye da Senegal a yammacin Afirka, mun ga yadda sojoji suka yi ta kifar da gwamnatocin fararen hula na ƙasashen. Dubban Isra'ilawa sun bazu kan titunan birnin Kudus jiya Litini, inda suka ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku ta nuna ƙin jinin gwamnatin Firaminista Benjamin Netanyahu da kuma buƙatar a gudanar da sabon zaɓe. Zanga-zangar ta daɗa kankama yayin da yakin da ake fafatawa a Gaza ke gab da cika watanni shida da fara shi, kuma ɓacin rai kan yadda gwamnati ke tunkarar batun Isra'ilawa 134 waɗanda har yanzu ke hannun ƙungiyar nan mai tsoron ra'ayi ta Hamas da ke Gaza ya ƙaru. Mun zo nan ne mu yi zanga-zanga, mu gabatar da buƙatar gudanar da zaɓe cikin gaggawa. Muna jin fa mun kai maƙura, lallai muna buƙatar kawar da Bibi, a cewar Timma Ben, wata mai zanga-zanga a birnin Kudus wadda ta kira Netanyahu da laƙabinsa.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga wato akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu akan tashar munta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 1:13 na dare. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan ƴan sanda kawai su yi, nake masa jihata domin sha'anin tsaro. Dole sai ya haɗa da ƴan banga.
Wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a san wannan. Amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau, muka je muna ta wani creating na state police, can za a fara samun problem.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai ruwa. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke. Wai ta yaya za mu tabbata cewa idan Allah ya nuna mana ranar da za a kafa rundunonin 'yan sandan jiha-jiha a Najeriya, gononin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan adawarsu ba?
Sunana Bashar Altino Goyawa Isa, shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Babu shakka a ƙirƙiro 'yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa. Domin tsaron shi kanshi ai mai makama, ai mai gurbi ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Akwai gurin 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu. Wannan shi ne abin da ake tsoro a kai.
Sunana Ibrahim Saminaka. So a gaskiya tsakani da Allah, ina goyon bayan state police 100%. Rigima za ta yi tasowa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota. A irin wannan rigimar, har idan an juyo da kai state ɗinka, to duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi. State police gaskiya alkhairi ne.
Haka ne, to tsoron gwamnoni su yi amfani da 'yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar 'yan sanda wacce take da bambancin saɓanin ra'ayi a gurin 'yan Najeriya daban-daban. Akwai wasu abubuwan damuwa, alimisali ina za a samu kuɗin gudanar da irin waɗannan rundunonin, ya za a tsara su, wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikinsu. Kuma ina magana zargin da ake cewa su 'yan sandan ma ai an rena su ba a ɗaukan su da daraja da kima kamar yadda ake ɗaukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu. Wakilinmu na fannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana hancin gogaggun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a Najeriya. Muna sake marhabar Lale ga Ritaya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa, wanda tsohon sojan jiragen sama ne, wanda kuma shi yana goyon bayan a zo a kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha. Tare kuma da ritaya AIG wato mataimakin sufetin 'yan sanda da ya ritaya Aliyu Garba, tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja, wanda shi sam-sam baya ra'ayin kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha. To bari mu tashi daga ita waccan magana na fargaba da ake da ita game da yadda 'yan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan 'yan sandan idan an hannunta su. A hannun su gwamnoni ɗin?
Ai, wato, ba duka bane aka zama ɗaya. Kuma idan ka duba yau, ni a jihohin nan da ake kai kwamishinan of police da 'yan sandan, su 'yan sandan nan nawa ne gaba ɗaya. Yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi, nake masa jihata domin sha'anin tsaro. Dole sai ya haɗa da 'yan banga, ya haɗa su su yi aiki. Ka faɗa da 'yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya. Kuma in ka duba yau 'yan sandan nan da suke jihohin nan da sauransu, za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu bukatunsu. Duk wani abu da za a yi ko baƙo ne zai dogari sai an samu 'yan sandan nan, an gyara musu motoci, an ba su kuɗin mai, an ba su walfiya, an biya kuɗin aiki na rana wanda za a ba su. Amma abin shi da sauransu a wa'annan 'yan sanda da za su yi aiki. Sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi ƙoƙari ya haɗo da 'yan banga, ya haɗa domin a samu mafita. Saboda haka a cikin wa'annan abubuwa da muke magana a kai, yes, akwai gurgurdi, ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka shi ka zama ɗaya ba. Amma mafi yawa in dai aka ba su wannan dama, ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi, wallahi tallahi zai zama tarihi. In kuma ba haka ba, ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara 18, to kuma mun san kuma shekarun da za su faru a gaban mu na rayi. Saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro 'yan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu magani wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan
ƙasa. Ya kawo da muna godiya ƙwarai. Ina zo gare ka yaji Aliyu Garba, maganar ya kawo da akwai abin dubawa a cikin ta.
Ka dubi duba ɗin Najeriya ga yanda gyara in zai fa ana son gaskiya, to akwai gyara a ciki, a yi gyaran nan. Ai, ba duk Najeriya ba ne za ka je ka cimma inda ake da zubar duka. In ma ka samu inda ake da zubar duka, ba a sai zubar duka sai sun kwashi ɗin dubu biyu ana ta adana duk proliferation na arms. Ya kamata su zauna ko da onda ne. Oke, ku guje crowd control, wa'annan su je kaza, su wa'annan 'yan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan, ga irin aikin ku ko saƙo ko ta ina ga yanda za a shiga. Wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a san wannan. Amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau, muka je muna ta wani creating na state police ɗin, bari mu gani local government guda ɗaya sai a ce nan 100 za a ɗauka, wani local government da ke za a samu mutum uku, can za a fara samun problem.
Ya kuma da wadda gama wa maganan AIG ba ku abin duba shi, saboda yanzu misali idan aka ce za a 'yan sanda, kaga 'yan sandan tarayya din na Najeriya gaba daya duk inda ka je komai ɗin siri ɗaya ne da uniform ɗin su da duk tsarinsu da motocinsu 20 mota kuma ɗaya ne. To yanzu idan aka yi 'yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance, sannan ita jiha ba ta da alaƙa da wata ƙasa kai tsaye ya fi ɗanta na jiha, dole tarayya ne, ya batun biyo makamai zuwa kwasa-kwasa kasashen waje wadda tsakanin kasa da sauransu ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin nan kuma za a yi da ofishinsa da sauransu.
So alhamdulillah bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana akan cewa ta mishi magana akan cewa sojoji sun zo biyan allowance sun aka yi game operation sun suna ba wa yaransu amma police ba sa bayarwa. I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shi ne akwai zalunci sosai a cikin sha'anin ɗan sanda a Najeriya kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ɗan sanda suna da ofisoshi suna da motoci suna da dump na mai da sauransu in ka duba ITV yanzu suna da bulk fuel installation misali army ko air force duk inda jirgi yake ga gurin da zai je samun ga gurin da za a yi sabisin ɗin shi haka motocinsu da sauransu me yasa ɗan sanda ba su da wannan. Kaga in ka duba waɗannan abubuwa ba za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da ɗan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi 80% jawabi ne suke ba su jawabi ne suke sai motoci su raba ɗan sanda da sauransu don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a dawo maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su 100 da kyar za ka samu guda 20 ina suka ciki kuma da ake maganan budget su ne yasa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a na ba su ne a tsakanin su suke rabewa kin da su sojojin tare kuke da shi kun kuke zuwa council of state meeting kun kuke zuwa kuke abubuwa tare shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da wa'annan suka kawo ba amma in ka duba saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya.
Ana bayarwa amma a dinga sun za a ba dan sandan nan da za wanda za a ba su da sai na ji sai an yi double ko triple in dai ana so ga shi a cikin dabin mai tsakani da Allah ko a bude din ma ta duba da kyau a bude din ma ta duba da kyau bude din so da bai 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 ka ce ya zoye to zai fa ɗauki abin da shi shi ne gaba shi shi ne yaman kuwa sai to kaga ji tsanye ne ake samun problem ɗin ke to kaga ni
ɗaya kuma wani baba gamawa wato wani zai ce fa gaskiya maganan AIG ɗin nan akwai ƙarshen gaskiya ciki ba zan baka misali don za ka yi tunawa a shekarun baya mun yi irin wannan tattaunawa da kai da marigayi tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Alhaji Abubakar Saf Allah gabata mishi idan kuma a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke ɗan sanda ƙarshen mutuwa kuke hana sakar kuke hana sauran gaban goshi har da ku tsari lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a lokacin ma shugaba Shagari ya sa wa ɗan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da yaƙi zai tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ɗan sanda zai jagoranta wannan abin da za a yi amma sojoji kuna yin jin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin fada masu sulke da aka sa ran sannan ya dade kuma sojoji yana cewa an bar wani abu ne yan sanda turan za su je mulki kamar me za ka ce din ganye da zargin da ake cewa kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a Najeriya
a wannan ba gaskiya bane yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari in baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da su za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shi ya gina musu police station ya ba su yanzu ka duba ina ne zaka ce akwai bariki ko wani outpost na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati da ta gina ta basu.
To madalla, to shin idan an kafa rundunar yan sandan jiha-jiha din nan, ya za a yi da kadarorin yan sanda na yanzu wanda na tarayya ne, makarantunsu, makamansu, ma'aikatansu da sauransu? Za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi ɗin ko kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne? Muna godiya ga shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da kuma bakin nasa retired Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa da kuma retired AIG Aliyu Garba da suka halarci wannan shirin. A madadinsu ne Ali Mustapha Sokoto a Washington, ku huta lafiya.
To madalla a gaida na Sokoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu dauki falalar Ramadana daga bakon namu mai suna kamar haka.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni ne malam Adamu Idris na anguwan Kaje. Ina so in dan yi magana ne akan falalar azumi wanda muke ciki. Azumi na da falala da yawa, iri-iri daban-daban, wanda ba wanda ya san iyakansu, illa iyaka dai za mu faɗi adadi dai wanda muka sani ne. Azumi garkuwa musulmi ne, azumi mutunci musulmi ne, azumi kariya musulmi ne, azumi yana da abubuwa da yake yi ma musulmi. Domin me a ciki ɗaya daga cikin falalan azumi, mai yin azumi za ka same shi ne in gari ya waye, hasken shi daban, alurin shi daban. Saboda me? Saboda alfarma azumin nan da yake yi. Azumi kuma yana hana mutum waɗansu ayyuka na asha da yawa. Domin mai azumi dai mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya yi zina ba, mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya sha giya ba, mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya zauna inda ake maganan banza ko aikin banza ba. Saboda mai wannan haske azumi ko kuma falalar azumin na da ke kan shi ba zai je wurin waɗanda ake yin waɗannan abubuwa ba. Sannan kuma azumi, wanda ke yin azumi ya zama masoyin Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, tunda Allah da bakin shi ya ce azumi nashi ne, shi kuma ke saka wa mai azumi. To me zai sa ma za mu tsaya mu yi azumin na tsakaninmu da Allah ba? Domin me in kai azumin ka tsakaninka da Allah, Allah ya anshi azumi, to ka samu rabauta duniya da kuma lahira. Saboda haka ina fata Allah ya karbi azuminmu, azumin ga kuma da ya rage, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi da alheri. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To kada banta har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen baba, wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza ƙaramin ofishin jakadancin Iran a Damashku, babban birnin ƙasar Siriya, jiya Litini, inda ya halaka wasu mutane da ɗan dama, ciki har da wasu manyan kwamandojin soji uku, a cewar kafafen labaran Iran da na Siriya. A halin da ake ciki kuma, jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direbansu Bafalasi ne sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce ma'aikatan jin kai ɗin na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK, kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar da dan agaji na hudu ya fito ba. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan, wanda ake kuma kira tekun Gabas, a cewar hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau din nan Talata. Wannan cilla makaman na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran Koriya ta Arewar suka ce shugaban kasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango, samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi.
To masu saurare, da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin, wanda idan Allah ya kai mu a shirin na hansi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ma injiniyanmu na wannan safiyar Malam Zubair, Baba Yakubu mai kere ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.